Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalon FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau talata 5 ga watan Disamba na shekarar 2017 a shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban sufeto general din yan sandan Najeriya ya ce za a yi garan bawul a rundunar nan ta yan sandan da ke yaki da fashi da makami a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Wane irin sauyi kuke son gani a rundunar yan sandan da ke yaki da fashi da makami a Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na bugawa shugabannin gabas ta tsakiya da dama waya kafin a fitar da wata sanarwa wata kila zuwa gobe Laraba kan cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Sanarwa daga fadar White House ta bayyana cewa shugaba Trump na tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Palestina Mahmoud Abbas da kuma sarkin Jordan Abdullah da safiyar yau zai kuma kira sauran shugabannin yankin daga baya. Babu wata takamaimiyar magana da ta fito daga fadar White House akan tattaunawar, amma kafar yada labaran Palestina ta bada rahoton cewa shugaba Trump ya ba Abbas tabbacin cewa fitar da sanarwa kan birnin Kudus na tafi. Kafashin Larabawa da na musulmi sun yi gargadi akan fitar da sanarwar cewa tana iya bata kokarin da Amurka ke yi na cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Larabawa da ƙasar Isra'ila. Babban shugaban Falastinawa Nabil Shas ya ce ba za a saki ɗaukar shugaba Trump a zaman mai shiga tsakani na gaskiya ba. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar cewa zai tsinke hulɗa da ƙasar Isra'ila muddin Trump ya amince da Kudus a zaman babban birnin Isra'ila.
Mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna damuwarsu akan yanayin da ake ciki a Yemen. Kwana ɗaya a bayan da 'yan tawaye suka hallaka tsohon shugaban ƙasar ta Yemen kuma tsohon abokin ƙawancensu Ali Abdullah Saleh, biyo bayan ɓarkewar wani rikici a sakamakon wargajewar ƙawancensu. Jakadan ƙasar Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya François Dollard ya ce yanayin da Yemen ke ciki a yanzu zai harfar da lokaci mai cike da hatsarin gaske a fagen taga, haka kuma ga ayyukan jinƙai a cikin ƙasar. Ya ƙara da cewa burinmu na farko shine mu dakatar da faɗan da ake gwabzawa yanzu ta hanyar tsagaita wuta, mu kuma samar da ayyukan jinƙai ga dukkan 'yan ƙasar Yemen ta dukkan tashoshinta na ruwa da kuma filayen saukar jiragen samanta. Biyo bayan mutuwar Saleh, ɗanshi Ahmed Ali ya sha alwashin yin fito-na-fito da 'yan Houthi masu samun goyon bayan ƙasar Iran. A wata sanarwa, Ali ya bayyana cewa zai yi fito-na-fito da maƙiyan bil'adama da kuma ƙasa da suke neman wargaza ƙasa da samanta da kuma cin zarafin 'yan ƙasar Yemen da kuma ƙasar.
Labarin na zo muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta ayyana wasu kafafen yaɗa labaran Amurka guda 9 a yau Talata a matsayin wakilan ƙasar waje, ciki har da murya Amurka. Ma'aikatar ta kuma haɗa da sunayen Radiant Free Radio da wasu kafafen yaɗa labarai da ke da alaƙa da ita bayan gargaɗin da suka bada watan da ya gabata na cewa zai iya shafar su. Shugaban RFE Tom Kent ya faɗa a wani jawabi cewa ma'aikatar Shari'a ta Rasha na nuna cewar wannan sabon mataki zai shafi takaita aikin kamfanin a Rasha. Ya ƙara da cewa babu masaniyar irin wannan takaitawa, amma ya yi wa alƙawarin tashar rediyon da za ta mai da kai wajen aikinta na jarida domin buƙatar samar da labarai na ƙwarai kuma mai ma'ana ga masu sauraro da harshen Turanci, harshen Rasanci. Shugaban Rasha Vladimir Putin shine ya rataba hannu akan wannan doka a watan Nuwamba domin karawa gwamnatin karfin ayyana kafafen yada labarai da gwamnatocin kasashen waje ke daukar nauyin su a matsayin wakilan kasashen waje don kakaba musu wannan matsayi. Jami'an Rasha sun kira wannan sabuwar dokar a matsayin wata ramuwar gayya ga abin da suka kira takurawa Amurka akan kafafen yada labaran Rasha.
Iska mai karfi na kara yaduwar wutar daji a jihar California da ke kudancin Amurka, lamarin da ya sa hukumomi ba da umarnin kwashe mutane 8,000 daga gidajensu. Wutar ta kama ne a karamar hukumar Ventura, kusan kilomita 40 a arewa maso yammacin birnin Los Angeles. ‘Yan kwana-kwana sun bayyana cewa a yau Talata, inda wutar ta mamaye, ya kai fadin kadada 11,000, kuma tana ci gaba da yaduwa cikin sauri. Ana kyautata zaton iskar za ta ci gaba da kadawa da karfi har na tsawon kusan kwanaki. Shugaban karamar hukumar Ventura, Mark Lorenzen, ya ce a wannan yanayin da ake ciki, ‘yan kwana-kwana 500 na kokarin kare gidaje ne daga kamawa a maimakon kashe wutar. Lamarin ya yi muni kwarai, a cewar Mr. Lorenzen, Allah ne kadai ya san ko za a kashe wannan wutar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan kiraye-kirayen da jama'a suka fara yi a kafafen sada zumunci akan a soke rundunar 'yan sandan nan mai yaki da fashi da makami a Najeriya, babban sufetan rundunar 'yan sandan Najeriya ya mayar da martani. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana daga birnin tarayya Abuja.
Babban sufetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bada umarnin garan bawal ga sashen rundunar mai yaki da 'yan fashi, wato SAS ko kuma Special Anti-Robbery Squad. Yanzu dai sufetan ya ce kwamishinan 'yan sanda ne daga helkwatar rundunar Abuja zai zama jagoran rundunar ba daga matakin jihohi ba. Hakanan za a shirya wa jami'an horon sanin haƙƙin 'yan adam idan su daina cin zarafin jama'a ba tare da haƙƙin shari'a ba.
I would like us obviously to work in tandem with each other, especially in the various theaters where we have very strict challenges in Nigeria.
Nan ma babban sufetan ne a ziyarar aiki da ya kai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai don bunƙasa aiki tare a irin wannan yanayi da akan yi fitar haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da sojoji. 'Yan Najeriya sun yi campaign ɗin buƙatar soke rundunar ma gaba ɗaya da zarginta da musgunawa mutane ba tare da wata tantancewa ba. Hakanan da zargin karɓar kuɗi da ke tafiya aljihun 'yan sandan ba gwamnatin Najeriya ba. Ko a shirin muryar Amurka na ciki da gaskiya, an kawo labarin wasu Fulani makiyaya daga jihar Kogi da ke korafin 'yan sandan na SAS sun damƙe musu 'yan uwa tsawon wata 8 ba shari'a. Ga ɗaya daga Fulanin, Yusuf Bature.
An zo an kama su an tsere su, amma kira da nake ina roƙon gwamnati Jalal Muhammadu Buhari, tunda yake gwamnati na adalci ne, a yi bincike tsakani da Allah, mu ba mu so zalunci. Ko ɗan uwanmu ne iya yi laifi, to ba wanda ya fi doka a Najeriya. Amma a ɗauki mutum a je a dungaye mishi wulaƙanci a ci mishi dukiya don ana ganin mu Fulani ba mu je makaranta. Kaga abun bai kamata haka ba. Ya kamata magana da Jalal Muhammadu Buhari ya ji shi, tun da shi ina gani akwai wasu wanda suke aiki a gwamnatinsa wanda suke nema su ɓata mata gwamnatinsa. Kaga mu Fulani abun da yake ɓata abun muna cikin daji duk abun da aka yi, tun da bamu da ido yadda za mu faɗa. Don ka kai man ɗan sandan ba duka su suke aikin gaskiya ba, sai a kashe maka sa'ani in ka zo kai magana ashe ka kawo kuɗi, in ka ba da kuɗi kuma ashe ka je ka dawo, ashe ka dawo. A haka dai ka ƙeshe maganan zai watse, ba za a gane komai ba.
Isa su mai suna ƙungiyar kare haƙƙin Bani Adama Amnesty International ya yi fatar samun adalci ga waɗanda ake cewa zarafi ba tare da sahihiyar hujja ba.
Abin da muke cewa shi ne duk mutumin da yake da matsala ta take haƙƙin bil'adama, babbar buƙatarsa shi ne a masa adalci. Wasu 'yan uwansu aka kashe babu gaira babu dalili. Ku tabbatar da cewa an bayyana wa al'umma an yi adalci, sannan wanda suka yi laifi a hukunta su bisa dokar ƙasa. To amma abin da yake faruwa shi ne yawanci sai ka ga an zo an yi abin kawai sai ka ga ya zama kamar wasan yara. A ƙarshe dai wanda aka ci zalinsa da wanda aka take wa haƙi zai tashi ba tare da an masa adalci ba. To amma dai kawai sai dai mu sa ido mu duba mu ga abin da Allah zai yi.
Rundunar 'yan sandan dai ta ba da lambobin waya da mutane za su mika kuka ga zargin take musu 'yanci daga 'yan SAS. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin sauyi kuke son gani a rundunar ƴan sandan da ke yaki da fashi da makami a Najeriya. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
Mun samu kira na farko daga jihar Ogun.
Eh sunana Sarki Dan Tangale.
To Sarki Dan Tangale muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayi na game da magana nan naku na sas.
Eh.
Eh to gaskiya mu da zamu yi cewa sas suna kokari. Ko ba haka ba? Fi sabilillah Allah kuma ake dubawa. Kar wani abu kadan ya jawo wani abu kuma na daban. Saboda sas nan da very very important. Hello.
Hello, muna jin ka Sarki.
Ni a Sarki Alhaji an kana ne daga Tongolo Kabgame na Adamawa.
To Sarki ya tafi kenan, to maraba dawa muke magana kace.
Alhaji an kana.
To Alhaji muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina mu kabin da yake damu mu kullun suna zuwa kan hanya suna kare ku ne hannun mutane ba wai ake gwamnati suke yi ba.
Su suwa kenan.
Su ka kamu a mutane suke yi.
Su suwa kenan suke karba kudin.
Ko ne mota suke karba? Su ya sallan su da kuke magana ne.
Su ƴan sas dan?
Eh dan sas ne. Mota suna karba naira 50, masu mashin naira 20, naira 10.
To mun gode Alhaji da ra'ayinka daga Adamawa. Har yanzu dai muna da lokaci ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ne shin wani irin sauye kuke son gani a rundunar ƴan sandan nan da ke yaki da fashi da makami a Najeriya. Mun samu kira daga Nasarawa.
Na, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Yawwa, alhamdulillah. To mai magana Garba Salim likitan radio na garin Agwabun Domin Jihar Nasarawa.
To Mallam Garba muna jin ka.
To alal hakika SAS suna aiki. Sai dai shawaran da zamu bayar shine hukumomin tsaro idan suka kama mutum su yi bincike sosai tukun kafin su zartar mishi da hukunci. Kuma an kama din an tabbatar cewa mai laifin ne, to a yi mishi hukunci cikin gaggawa, ba za a je a ajiye shi ne kamar ana take mishi haƙƙi ba. Kuma wani lokaci mu mutane mukan yi cune mutumin da bai da laifi, in ana so a ci mutunci sai a hada shi da sak. Kuma sak din sun zo ba da wasa suke ba, suna yin aiki tsakani da Allah. Amma wani lokaci su yi bincike sosai abin da muke so kenan. Duk hukumomin nan abin da ya kama daga sojoji da ƴan sanda da Allah su dinga yin bincike, sun kama mutum kar su zo kai tsaye kawai a kama mutum ba tare da laifin shi ba.
To mun gode Mallam Garba Sale, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana. Alhaji Musan Garo mai rediyo da rekoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musan Garo kana lafiya?
Lafiya lau nake, lafiya talau. To an zo wurin fa?
To muna jin ka.
To alhamdulillah, mu a matsayin mu na ma'aikatan rediyo wanda muke leke-leke a gurare da yawa. akwai matsaloli da yawa wanda suke dangane da su kansu suke faruwa da su kansu wa'annan ƴan sanda da suke kama su kansu da wa'annan
dafashi da makami.
Yawwa, saboda idan muka ɗauka mutane fa ana kautakauce ne fa, ya kamata a fito a ga gwamnati gaskiya. A cikin wa'annan mutane ana samun mutane da suke ba da liket ga su kansu wa'annan ƴan fashi, don ga akwai matsala. To ya kamata ita gwamnati idan za ta garan bawa ta rika tsayawa ta tabbatar da duk mutumin da za ta ɗauka mutum ne sahihi wanda aka san zai riƙe wa gwamnati amana kuma zai riƙe amanar ƙasa, amma ba ɗancin amanar ƙasa ba. To idan aka yi haka za a samu cigaba, amma in dai ba haka ba Madan Dauda, to ina gaya miki gaskiya za a yi ta sara ne, ana cewa ana cigaba mai haƙar shiga rijiya. To don haka ya kamata gaskiya ƙoƙarin za a kiyaye wannan Alhaji Musa Garo a tashi lafiya na wara'ayi kenan.
To mun gode Alhaji Musa Garo, har yanzu dai muna nan Kaduna.
To Alhaji Musa sauka lafiya. Hajjia Maryam Dauda barka da yammaci.
Malam Murtala kana lafiya, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah Hajjia Maryam muna lafiya. To sunana Murtala, ina kiran ku daga Rarraga Sa Kaduna Tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
To yau wato shawaran da zamu ba da su hukumomi, musamman kin ga aiki dama mun jinjina masa Juma'a da ya wuce kokarin da yake, kuma ga wannan sabon kokari garan bawo din ne yana da muhimmanci, duk da su suka ci kowa sanin harkar su na tsaro, amma dama son samu ne irin wannan irin kungiya an kafa ta a cikin jami'an 'yan sanda, a ce wasu lokuta na adadi na shekaru ko watanni a ƙara musu garan bawo a dan jujjuya su a caccan za su haka da sauransu. To haka zai fi ba da wani bangare a kawo su na can bangaren, na can bangaren, a kai su can bangaren. Kuma shawaran da za mu ba da shi ne cewa kin ga su sa zuwa kamar 'yan sanda ba ne a tsarin, ya kamata a can za su fita a ce gwamnati ta ware musu motoci, masu an gan su sai a tabbatar su ne, saboda kin ga yanzu yadda yanayin tsaro, kila su je a wata mota ba wani alama, in an zo su tafi da mutum ba za a gane sa sun gaskiya ba ne ko na ƙarya ne, kin ga irin haka. To muna ba da shawara a ware musu mota da lambobi a gaya muku, an ka ga wannan ka tabbata.
To mun gode Malam Murtala, yanzu kuma bari mu je jihar Oyo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Oyo?
Kuna magana da Musa Rufaka ne daga nan a kin yalle lokacin gaba.
To Malam Musa, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine lalle ƴan sa suna aiki mai kyau, amma sai dai wani lokaci.
Kash Malam Musa, mun so dai mu ji ra'ayinka, amma kuma layinka ya goce, ka sake kwatantawa kila kai nasara. Yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum, kuna magana da Imamu jihar Sokoto.
To Imamu, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya ƴan sandar sa tsakanin da Allah suna aiki, amma fa maganan gaskiya fa daga ciki akwai bata gari tsakanin da Allah, wanda akwai ma wanda za su yi musanye ɗan fashi da mutanen kirki a ji a halaka su ba tare da haƙƙinsu ba, amma tsakanin da Allah aikin su yana da kyau, amma dai yana da buƙatar a yi bincike kwakwara tsakanin da Allah.
To mun gode Imam daga Sokoto, yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Mai Dauda da fatan an laja.
Lafiya kallon, da wa muke magana?
Kuna magana da Mansur Dan Zare mai aikin hannu kasuwan Jija.
To Malam Mansur, muna jin ka.
Gaskiya wannan magana da Alhaji Musa Garo gaskiya shine daidai. Shawarin da ya bayar ya kamata a ce gaskiya a tsaya a natsu a duba. Maganar da yake cewa an zo wajen, lallai an zo wajen, ya kamata a tsaya a natsu a san suwaye za a dauka. Sun cancanta ko kuma sun cancanta ba, amma matsala daman yana daga wajen wanda ake dauka din ne, ya kamata.
To mun gode Malam Mansur Dan Zaria, yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Kina magana da shugaba Iliya mai tantu da shayi zargin daura a tarayyar Najeriya.
To Malam Iliya, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Hakika ra'ayina kan akan wajen hasan suna wanda su Alhaji Musa Garo da sauran jama'a da su Murtala Kaduna suka faɗi, gaskiya ya kamata gwamnati ta san wanda za ta ɗauka, wanda za ta musu aiki da gaskiya na kan amana.
Shugaba Iliya, muna jin ka. To ina ga layin shugaba Iliya ya goce a gurguje, bari mu je jihar Adamawa.
Hello,
da wa muke magana daga Adamawa?
Malam Rauda Musa Abubakar daga Adamawa.
To Malam Abubakar, a gurguje, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Hello,
muna jin ka Malam Abubakar.
To ina son ba da ra'ayina na game da SAF.
Muna jin ka.
Gaskiya SAF na ya kamata sun da za a yi da ajiyar yanayin su gwera. Gaskiya yadda suka yi aiki kan da tsawon lokaci suna tsaye.
to Malam Abubakar ba mu ji bayanin ka ba dai amma kuma gashi lokaci ya daga mana hannu balantana mu ce ka saki wadawa ko zaka yi nasara ka same mu amma mun gode ga dukkan waɗanda suka kira mu anan kuma zamu da sa'aya ce gobe idan Allah ya kai mu zamu saki ba ku wata damar Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Wasanni a takaice
A yau ne aka soma wasannin karshe na rukunna na kwallon kafa na club din da su kasance zakaru a nahiyar Turai inda a rukuni na daya ko mu ce group A Manchester United ke gogawa da CSK Moscow sai kuma Benfica ta Lisbon ke dabgawa da FC Ball ta kasar Switzerland a rukuni na B Bayern Munich da Paris Saint-Germain ana ta ana darzazawa domin tantancewa ne ne zai zaman towa zakaran wannan rukunin sai kuma Celtic Glasgow ka rukunin na B tana gabsawa da Anderlecht yayin da rukunin na C AS Roma ta kasar Italia ke can tana goga da Karabach Agdam sai Chelsea da Atletico de Madrid ke can suna kecereni shi ku a rukunin na D FC Barcelona tana bugawa ne da Sporting da Portugal yayin da Olympiacos ta kasar Girka ke kecereni da Juventus da Turin ta kasar Italia za a ci gaba da wannan wasanni idan Allah tabaaraka ta'ala ya kai mu na gobe laraba inda a group A Maribor za ta goga da FC Sevilla sai Liverpool za ta buga da Spartak Moscow haka zalika a group F Shakhtar Donetsk za ta goga da Manchester City yayin da Feyenoord Rotterdam za ta buga da Napoli ta kasar Italia FC Porto ta kasar Portugal ta kapsa da AS Monaco ta kasar Faransa sai Leipzig duka a wannan rukuni na J na FC Porto da Monaco Leipzig za ta buga da Beşiktaş Istanbul ta kasar Turkiya yayin da a group A Real Madrid za ta karbi bakuncin Borussia Dortmund sai kuma Tottenham ta kasar Ingila ta karbi bakuncin Apoel Nicosia a shirye-shirye zuwa wasannin kwallon kafa na duniya na kasar Russia a shekarar 2018 kasar Faransa za ta karbi bakuncin wasan sada zumunci da zai hada ta da kasar Italia a ranar 1 ga watan June idan Allah ya kai mu shekarar 2018 din inda za a goga a birnin Nice a Stade L'Alliance Riviera tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Italia da ta kasa samun tikitan zuwa wasannin na kofin duniya na shekara mai zuwa da takwaranta ta kasar Faransa wadda za ta kara kimce-kimcenta na shiga wasannin na kasar Russia shi ko dan wasan kwallon kafan nan an kasa Algeria Fawzi Gulam ya rattaba hannu da club din sa na Napoli na kasar Italia zuwa shekara 2022 shi dai mai kula da garkuwar mai tsaron gida na club din Napoli na kasar Italia dan kasar Algeria Fawzi Gulam wanda ya ji mugun rauni ya ji ciwo ne tun farkon watan Nuwamba nan da muke ciki kuma har zuwa wannan lokaci yana damar rattaba hannu da club din da yake so a watan January shekarar 2018 mai kamawa sai dai ya amince ya kara rattaba hannu har zuwa shekarar 2022 da club din kasar Italia Napoli kwamitin Olympic na duniya a yau talata ne zai doki mataki na amincewa ko a'a da bayo kasar Russia damar shiga wasannin hunturu na Olympic wanda za su wakana a Korea ta Kudu daga ranar 9 zuwa 25 ga watan Fabrairu shekara 2018 ita dai kasar Russia ta dade ana zargin ta da bayo a yan wasata damar rashin miyagun kwayoyi domin kara guzari abinda yasa aka dakatar da su da shiga wasannin Olympic da sunan kasar ta Russia a wasannin da suka kamala a kasar Brazil na Olympic sai dai waɗansu daga cikin yan wasar sun samu damar shiga wasannin ta hanyar shiga na ƙashin kanunsu da kanunsu maimakon shiga da sunan kasar su ta Russia Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka Ada kungiyar Taliban ta yi amfani da harancin da musulunci yayi na shan kayan maye ta haranta shuka opium wanda ake hada hodon iblis ta heroin da shi a yanzu labari ya canza sama da kashi 85 na sinadarin opium da ake amfani da shi a duniya ana samar da shi ne a yankunan da suke karkashin ikon Taliban abin da yasa kungiyar da wasu kungiyoyin sojojin sa kai waɗanda ba su da alaka da gwamnatocin kasashe suke cika aljihunsu tare da samar da kudaden gudanar da mummunan ayyukan su da miliyoyin dalolin da suke samu daga wannan bakar sana'a ta fitocin mugun kwayoyi sai dai Amurka da kawarta Afghanistan sun auna cibiyoyi da hanyoyin sarrafa muggan kwayoyi na Taliban. Misali a cikin watan Nuwamban da ta gabata ne, kawayen biyu suka fara yunkurin kaiwa dakunan binciken magunguna na kungiyar Taliban hari, ciki ko hadda na jiragen sama. Wannan ku yana cikin jerin tsarin da shugaba Donald Trump ya samu ne a cikin watan Agustan wannan shekarar domin ganin an fatattaki yan ta'adda a kasar ta Afghanistan. A wani taron manema labarai da General John Nicholas, babban komandan dake shugabantar rundunar Amurka dake Afghanistan din, yace zai kai wannan yaki ga abokan gaba sako sako.
Specifically in striking Northern Helmand and the drug enterprises there, we're hitting the Taliban where it hurts.
Yace da daga cikin wuraren da zamu auna ku shine arewacin Helmand, inda nan ne matattaran Taliban din, kuma wanda samun wannan wurin zai musu ciwo kwarai da gaske, domin ko nan ne inda kudin suke fitowa. General Nicholas yace harin zai faru ne bayan mun kwashe lokaci mai tsawo muna samamen wurin, ba wai don mu tantance manufar abin da muke son mu yi ba kawai, a'a, sai dai kuma domin mu rage irin ta'adin da harin ka iya haifarwa. Haka ya zata cewa sojojin na Amurka da na Afghanistan ba wai suna son su auna manoma bane dake shuka wannan ganyen dake sa mai, a'a, domin ko su kansu manomar suna samar da wannan ganyen ne ba akan suna so ba, sai dai kan domin hakan yana zame musu a matsayin bashi a gare su. Yace amma inda suke fata su auna shine dakunan binciken su na magunguna, inda ake sarrafa wannan ganyen da ake shukawa, wanda bayan an sarrafa shi suke mayar da shi hodar heroin. Sai dai General Nicholas yace har kullun yadda tsakanin Amurka da Afghanistan bai taba zuwa wata kololuwa ba.
And it's because of this that we're able to conduct these kind of joint operations. And we're able to do these operations with the full support.
Yace saboda haka ne yasa Amurka da kasar ta Afghanistan suka samu damar da suka gudanar da irin aikin da suka gudanar na hadin gwiwa tare da taimako da kuma goyen bayan gwamnatin kasar ta Afghanistan. General Nicholas yace har kullun Amurka da Afghanistan za su ci gaba da matsakaimin sojan ga abokan gaban su, wanda wannan zai sa kasashen duniya su ƙara azamar su ta hanyar diplomasiya da kuma tattalin arzikin ƙasa domin ganin an kasara ƴan ta'adda. Haka kuma samar da zaɓe ingantacce zai ƙara samar da himma ga al'amuran yau da kullun. Yace wannan su ne abubuwan da ƙungiyar Taliban ba za su iya samun nasara a kansu ba, don haka saƙonmu shine su sani lokaci yayi da za su aje makamansu su rungumi hanyar sulhu. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To muryar shugaban Donald Trump na bugawa shugabannin gabas ta tsakiya da dama waya kafin a fitar da wata sanarwa watakila zuwa gobe Laraba, kan cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Sanarwar daga fadar White House ta bayyana cewa shugaba Trump na tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Palestina Mahmoud Abbas da kuma sarkin Jordan Abdullah da safir yau, zai kuma kira sauran shugabannin gobe in Allah ya kai mu. Mambobin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna damuwarsu kan yanayin da ake ciki a Yemen kwana guda bayan da ƴan tawaye suka hallaka tsohon shugaban ƙasar kuma tsohon abokin ƙawancensu Ali Abdullah Saleh, biyo bayan barkewar rikici a sakamakon wargajewar ƙawancensu. Ma'aikatar Shari'a ta Rasha ta ayyana wasu kafafen yaɗa labaran Amurka guda tara a yau Talata a matsayin wakilan ƙasar waje, ciki har da muryar Amurka. Ma'aikatar ta kuma haɗa da sunayen Radio Free Europe Radio da wasu kafafen yaɗa labaran da ke da alaƙa da ita, bayan gargaɗin da suka bada a watan da ya gabata.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin, da Mai Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin, da injiniyanmu Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.